Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fagi. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata, kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau Litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Ruqayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar yadda kuka sani, shirin yau da gobe shiri ne dake wato tattauna kan abin da ya shafi zamantakewar rayuwarmu na yau da kullun. A yau dai shirin zai tabo wato mata, musamman ma matan aure har ma da maza, wato inda maudu'in mu zai tattauna akan abin da ya shafi tsangwama daga uwar miji. Ba ta iya girki ba, ba ta da tsafta, ga ta ba ta da tarbiyya, ba ta da kunya san wannan matar taka, ta yi ta jiji da kanta. To mama, irin matan nan ai sai haƙuri da su. A'a ni wallahi uwar mijina ta cika tsangwama. Kwata-kwata mutum ba zai taɓa sakewa da mijinsa ba. Mijin ka bai isa ya siya maka abu ba sai a ce a'a ai sai an sayawa mahaifiyar shi. Mijina bai isa ya dan kawo wani dabba kalle da ba, musamman in kuna gida daya, ya ce ai ita ma ta ce sai da ita za a yi wannan abubuwan. To ma sauraron mu, ire-iren korafe-korafe kenan daga gefen uwar miji da kuma matan da, inda shi kuɗa sai dai ya zama mai biyayya saboda ba da na mijin da ba zai yi wa mahaifiyar shi biyayya ba. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance a cikin zauren namu. To madalla, sai a cikin zaurin muna tare ne da
Jamilu Maska,
Ummu Kulsum Muhammad Nura,
Habiba Alhassan.
To haka yake, in muka fara da malama Ummu Kulsum, kin ji dai maudu'in da zamu tattauna, wato abin da ya shafi tsangwama daga uwar miji. In aka ce wannan tsangwama daga uwar miji, me abin yake nufi?
In aka ce tsangwama daga gurin uwar miji, ana nufin uwar miji ta sa sarkarta a gaba, walau suna gida daya ko ba sa gida daya. So wani abun ma yana fara tun kafin ma a auro ita yarinya. Ita uwar za ta nuna cewa ita ba ta kaunar wannan yarinya ta shigo cikin familinta, ta shigo cikin zuri'arta. So shi kuma yaro zai kafe kan cewa shi fa ita yake so. To da zaran ya auro ta, in aka ce uwar mijin ba ta kaunar ta, to tsangwama za ta shigo. Za ta nuna kwata komai tai. Bata iya ba, kwata-kwata bata iya ba, ko da tana kyautata mata, to ba za ta taba gani ba, saboda wannan kiyayyar take yi mata. To wannan shine ake nufi da tsangwama. Yawa, sannan kuma wata kuma ita da kanta take kirkira muwa kanta har a fara tsangwaman nata. Za a auro ki, ana son ki, uwa tana so, uba na so, dangi, kanye, kowa yana son ki. To sai so ki, sai ki so ki bullo da wani halayya wanda su din ba sa jin daɗi. sai shi kokarin ki raba shi dan nan da mahaifiyan shi, ki raba shi da ɗan uwan shi. So irin wannan idan ya faru sai ki gaba ɗaya kuma an koma ana tsangoma, a koma kuma da cewa ai ba dangin mijinta ba sa santa, ba sa santa. So wannan shi ake nufi da tsangoma na uwar miji ko dangin miji gabaki daya.
To Malam Jamilu, kaji abinda Malama Ummu Kutun ta faɗa. Kai namiji ne kuma ka san abubuwan da ke faruwa a gida, wato gidajen aure tsakanin matan ɗa da uwar miji. To kuma inda a wani gefe zaka ga in aka duba zaga uwar miji tana da wato hakkin da ɗanta ya kamata ya sauke a kanta, haka zalika ita ma matan tana da nata hakkin. To amma kuma a hakan sai ka ga tsakanin mahaifiya da matar ɗa sai ya zama kamar suna kishi da junansu. Ko me yasa haka yake kasancewa? Shin wani lokaci rashin adalci ne daga wajen ɗa namiji ko kuwa yanene abin yake?
Assalamu alaikum. Akwai abubuwa da yawa da suke iya sawa a samu irin wannan ɗabi'a na tsangwama. Kamar yadda ita abokiyar Hira ta faɗa, wasu lokutan yakan zama daga laifin ita matar ne, saboda nau'i na rashin biyayya ko nau'i na rashin girmamawa da rashin bada matsayi wanda addini ma ya ba uwar miji ko kuma dangin miji. Tunda daga ran da kika auri mutum, to mahaifiyar shi ta zama mahaifiyar ki, mahaifinki ya zama mahaifinta, haka dangin shi ya zama dangin ki, dole ne ki girmama su. To akan samu irin wannan. Wani lokacin kuma rashin adalci ne daga bangaren shi mijin shi kanshi, perhaps yana ba da fifiko tsakanin matar shi da uwar shi. Duk da cewa fifiko kalma ce da take da fassara, akwai abin da ita uwar take bukata, akwai abin da ita ƴar take bukata. In ka dauki abin da ya kamata ka ba matarka, ka ba uwarka, so ba ta bukatan wannan abin. Ko sutura ne misali, akwai sutura da ya kamata a baiwa uwa, akwai nau'in sutura da ya kamata a baiwa ƴa. So in ka yi irin wannan ba laifi bane, amma akwai irin abubuwan da ya kamata dole ne ka kyautata. Ta yiwu ba ka kyautata mahaifiyarka, ila mahaifiyarka da koko ka batta, amma kuma ita matar taka tana shan ti mai kauri. So kaga irin wannan abu, idan mahaifiya ta lura irin wannan, to yana kawo irin wannan matsala. Sai mahaifiya ta rika ganin wannan faso take ka mallake ɗana, ni na rene shi duk abubuwan da ya zama ni ne na yi sila, amma kuma ga wata rana tsaka ta zo tana nema moriyar da ya kamata ni in ci a matsayina na mahaifiyar shi, ita tana abin nan. So wannan shi ma yana kawo matsala sosai. Sannan kuma akwai yanayin zama. Ni gaskiya personally a kashin kaina bana bada shawaran mutum ya hada mahaifiyar shi da matar shi a gida daya, saboda koda kai adalcin shedan nanan na zurutu a tsakani. So zuciya za ka ga wani lokacin kai a matsayinka na miji ajizi ne, ba cikakken mutum bane, kana iya abisa kuskure kai abin da zai saba wa mahaifiyarka. So kuma yana iya kawo kai wani abin ma za ka yi shi, kai baka dauke shi wani matsala ba, to kuma sai kaga ya zo ya haifar da matsala. Kuma haifar matsala tsakanin mahaifiyarka da matarka, wa za ka bari, wa za ka, you know, so sai ka zama kana cikin tsaka mai wuya. Situation ne da yake da matsala, wanda ko malamai wurin bada fatawa irin wannan matsalan gaskiya suna taka tsantsan, saboda yana da matsala sosai.
To Malama Habiba, kin ji abinda Malam Jamil da Malama Ummu Salma ta faɗa kan wannan abin da ya shafi tsangwama daga wato uwar miji. To a matsayinki na wato matan aure, wanda ke ma dai kina cikin wannan wato rayuwa ta aure, shin kina ganin wani lokaci akwai matan ƴaƴa da zaki ga uwar miji ba ta da matsala, amma matan ɗa ita kwata-kwata ba ta son wannan ɗan ya kula da mahaifiyar shi? To kuma irin hakan sai ya kasance ai ta samu matsala, ko kuma zaki ga miji yana son matan shi, mahaifiya ma tana son matar, amma kuma ƴan uwan shi, ma'ana wanda suke ciki daya, za su yi ta zuga mahaifiyar sakamakon irin yanayin halayyanta da take yi, wanda kuma wataƙila rashin tarbiyya ne da abin da ya shafi wannan makamantan abubuwa. To a matsayinki na wadda take da aure, shin wani irin wato hanya ya kamata a ce a bi domin kiyayewa samun matsala tsakanin matar wato ɗa da uwar miji?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To gaskiya hanyar da za a bi shine a gyara. Dan gaskiya yanzu ƴan matan ya zama har cewa suke ba za su aure mai uwa ba, sai dai mara uwa. To a gaskiya mafi akasari ko ina dai zan tabu, kin ga su yaran zaki ga yawanci in suna kishi da uwar miji ba su san su ga irin suna lura da iyayensu haka su dai a lura da su su kuma ba su lura cewa su ma ba akwai yan uwansu maza da su ma suke yi ma ƴaƴan wasu ba to wani sai kiga ya zama kishi tsakani ta tsane ta ma ta ce ita kome sai dai ya ce maman shi alhalin gashi in kika bibiya ma abin da yake mata ma ba ma yawo mahaifiyar shi to sannan su kuma wasu iyayen a gaskiya su tun farko ba sa san sarkai ne a gaskiya dan akwai wata ƴar uwa ta ma komai da kika sani tun da aka kai ta tana amarya wanke wanke yi kaza idan kayan sallah ne sai ta ce ka ba mama 150 ne ka ban 100 saboda an ce ka fifita mahaifiyar ka sai da annabi ya kira uwa su uku sannan ya faɗi uwa ba to ana nan ashe abun bai mata dadi jira take abun ya yubus to sai aka rabu da ƴarta to ƴar na dawowa gida ta kuma ba da shawara wannan sister na wata ce ka sai injin nika a rinka tarawa ana samun kuɗi saboda mijin ya ce daga ita iyayen bai so to ai daga ba da shawara ne sai aka ce ta san mace shi in gajar ce miki ma sai da suka yi mukan wannan tawa duka har da cizo to kin ga irin wannan ma kaman abun yana ranta da baya ranta bai isa a ce dan zuwan wannan yata ta hatta hassalati ta fada maganganu marasa dadi ba akwai ran da 11 dare bata yi bacci ba yana dawa ya kawo mata leda da yake kawo ma ita matar tashi ta ce ba ta so ita kawai saki take so a bata ba biyayyen da bace mata ba to sai da ita sister na wata samu ce gida ta koma sai ta barta da ƴaƴanta to sai aka fi ganin mutuncin juna dan da cewa matan idan ya bi sister nan nawa to ita da shi har abada
ita mahaifiyar
sosai abin ya faru kafin azumi to har bayan sallah karma san ne ya fara zuwa gidan ita sister nawa nan sai an gyara gaskiya ni na shajin in mata su ce kai ki auri mai uwa a ce uwa miji ibola a ce hawan jini a ce ulsa ba abinda ba sa musu wannan kirar to kin gani dole a gyara duka in dai kina ya mace ko babba ce tsohuwa ko ki yarinya dole a gyara gaskiya sannan a samu maslaha
to malama Ummu Salma kin ji abinda malama Habiba ta faɗa na cewa akan kira uwar miji Ebola ulcer wasu irin nau'in cututtuka dai hadda hawan jini saboda hadda ciwon suga saboda irin matsalolin da iyayen wato miji suke kawowa akwai iyayen mijin da zaki ga duk abu ko zaki lashe mata kafa ne ba zaki biya ta ba ita kawai wata kila son ki ne ba ta yi to shin kina ganin a matsayin ki na mace mai aure kamata yi a ce tun kafin lokacin da za a kai ga yin aure wato a daidai lokacin da ake maganan aure shi namiji ya rika kawo matan shi ne su fahimci juna da mahaifiyar shi ne ko ko yane ne abin yake yanda za a samu wato kwanciyar hankali
to ai kuma daga nan sai a ce ba ta da kunya tun kafin ayi auren ta fa an kawo ta ta zo tana kirikiri da idanu tana kallon mutane ta gama sanin sirrin gidan tun kafin ta shigo ai wannan ma bai taso ba a ce waya dauko ta a kawo ta kawai dai mi ta addu'a shine kawai Allah ya hada ka da miji na gari ya baka kuma ƴan uwa ma wanda za su riga kaunan ka shine amma maganin a ce waya a kawo ta kwata-kwata bai ma taso ba wasu ai suna jin labari ko daga irin bincike da ake zuwa ake yi wasu suna jin labari wasu kuma ma basu ji labari ba daga yanayin shi dan zaki jira shi gwanin ta daga biki a ga sai meye dalili wani yana dan tsungulawa ya fadi ya ce matsalan daga gurin mahaifiyar shi ne to idan aka fara samun irin wannan abubuwan ba za a ce ba za a yi aure ba saboda in har Allah ya riga ya rubuta matar shi ce ba wanda ya isa ya hana shi wannan yarinya to irin wannan ni shawaran da nake bayarwa ke kai ki je wai dan uwan mijinki ba ta kaunan ki kije ke ma ki ce ba ki kaunan ta zaki mata biyayya ba yau inda a ce uwai ki ce ai zaki mata biyayya to ita ma ki dinka yi mata biyayya kuma ki dinka kyautata mata zuciya ba ta da kashe wani lokaci za a iya yi miki abinda dole sai kin bada amsa to amma dai ki dinka yin hakuri kuma in zaki bada amsa ma ki san irin maganar da zaki fadi saboda me ita uwa ce uwa ce kuma dole ka yi mata biyayya tunda har ta haifa miki da ta mishi tarbiyya kika gani kika ce kina so har ta aure shi kuma ni ina ba mu shawara mata in har uwan miji tunda ba ta kaunan ki ta taima ɗan ta sanadiyan wai ya ƙara aure to ki yi hakuri kai ki tada hankalinki kila idan aka ƙara auren za a iya auro wadda ita kuma ba ta zo a gaban banci tsakaninku saboda irin haka ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba wallahi akwai wadda na sani ita ba a ƙaunarta sai kanin miji sai yayi aure yana yin aure komai sai aka koma shi ne mijin nata bai da hali wani lokaci ƴan uwanta su suke taimaka mata da abinci, ba ta taɓa ɗora tukunya ta sauke ba ta zuba musu ta kai musu ba. Da aka auro wannan kishin Saruna duka suna gida ɗaya ga baki ɗayansu. Wallahi sai da aka yi fito na fito tsakanin uwan mutum da ita wadda aka auro da ake ƙaunar. Da aka auro ta fito aka danga an kawo musu ƴan mutunci, ƴan gidan daraja, ƴar kaza, ana mu waccan habaici. Ta kuma wannan aka koma kuma komai sai aka koma sai ita, sai wance. Ana kuma roƙon gafaran ta yafe musu a ce sun azabtar da ita kaza. To kin ga irin wannan bashi da amfani kwata-kwata. Ni a gani na ɗana ya yi aure ya kawo ki. In har ba wai ke kika zo da wani matsala ba, kuma shi ma in kika zo da matsala sai in ya zama ki. Ga ki ga ɗin nawa a gyara a sasanta. Cikin zama famkar ƴata ne fa, tunda ɗana shi ya auro ki. Kuma aka zo aka damƙa ki aka bani amanar ki. To kin zama tamkar ƴata ne. Zan iya yi miki abin da ba zan ma ƴata ba. Saboda ita ta ana kai ta wani gida ne. Kuma ina son ni ma a kulan min da nawa. To idan ban kula da wani ba, ba mai kulan min da nawa. To kin ga wannan bai kamata ba kwata-kwata.
To masu sauraron mu, anan zamu dakata da wannan tattaunawar, sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya ga fagen waƙe-waƙe, amma kafin nan bari mu ɗan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora. Sauraro a in muka dawo fagen waƙe-waƙe kuma a yau dai ina tare ne da babban mawaƙi wanda ya shahara ya yi fice, wanda gaba ɗaya dai ina ga musamman ma a arewacin Najeriya zai wahala ka shiga ko da motan haya ne baka ji kiɗan wannan mawaƙin ba, amma kuma fa aka ce waƙa a bakin mai shi ya fi daɗi, inda shi mawaƙin namu ko in ce shi baƙon namu zai gabatar mana da kanshi.
Sunana Abdullahi Abubakar, wanda aka fi sani da Auta Waziri.
To haka yake masu sauraro, yau ga mu ga Auta Waziri. To wane ne Auta Waziri?
To Auta Waziri haifaffen garin Zaria ne, kuma mazaunin jihar Kaduna, ko kuma in ce yanzu na riga na zama ɗan Kaduna tunda shekarun suna da yawa. Azadiri ne primary secondary dina, sannan nake ci gaba da karatu a jihar Kaduna. So wannan shine kadan daga bayanai akai na kenan.
To menene ya jawo hankalinka ka fara harkar waka?
To gaskiya na fara harkar waka ne ganin ita ce hanya mafi sauki da nake tunanin cewa zan yi isar da dukkan wani sako nawa da nake so isar. Kuma gani da yadda wasu mawaƙa suke a baya kafin, duk da na taso tun ina ƙarami gaskiya ina da sha'awar waƙa kawai sound, ga na yi makin wani abu da irin ina mamakin yadda nake ganin wasu mawaƙa su zo da saƙonninsu a waƙa, a damuwa ce, a soyayya ce, wasu abubuwa dai, sai in mamakin ta ya akan mutum ya zauna hakan nan ya yi tunani ya ƙirƙiri waƙa. So ni ma sai nake jin cewa zan iya yin wannan abun. To gwada mana, gwada tun ina rubutawa har na zo. Na je studio wata rana na dora na fara ji aka fara cewa za ka iya ai ashe idan ka za ka kai kokari. So haka dai da support na yan uwa da dai mutane, at least dai sai mutum ya samu karfin da ya ci.
To bayan waɗannan matakai da ka bi wajen shiga wannan harka ta waka, wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen yan uwa da iyaye sakamakon shigan ka wannan harka?
Gaskiya dai abin dai da dama gaskiya an fuskanci kalubale, musamman wurin wanda kawuna wanda shine matsayin babana. So gaskiya dai lokacin da na fara dai suna ganin cewa like nan yaro so in fara waka da sauransu magana ake na makaranta da kaza kaza, su ya nuna mun dai ba a so dai saboda yanayin rashin fahimtar menene a ciki da kuma kowane dan adam ba a san me feature din mutum ba su ana kokarin dai a ga feature din ka yayi kyau ne so kuma dan adam ba a canza masa kaddara sa tunda ubangijin yace anan zaka ci abinci so anan zaka ci abinci duk yakin da za a yi duk tashin hankalin da za a yi so sai ka kasance a wannan layin so an dai nuna ba a so din dai har ta kai ga kuma tunda na dage na nace sai na yi to kuma aka ce to go ahead Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya wada sa so kuma aka ci gaba shine har Allah ya kawo mun matakin nan
to ya ka dauki waka ne
gaskiya dai na dauki waka da farko dai na dauki waka sana'a saboda ni gaskiya tunda na fara waka banzo da wani tunani na wani abu daban ba bayan ganin kawai na yi making in samu alkhairin da ke cikin sa sannan kuma sakon da nake son isar ya isa wa al'umma su wayannan matakan su na dauka kuma akan su nake har gobe waka gaskiya sana'a ce ba kyakkyawa kuma idan ka zauna ka kyautata abin da zaka yi a cikin ta so gaskiya ni na dauka waka sana'a gaskiya kuma alhamdulillah gashi dai muna ganin riwar salam
to kana da ubangida ne da ya dora ka kan wannan harka ko dai kawai haka ka tsinci kanka a ciki
eh gaskiya waka kawai ni haka na tsinci kaina a ciki saboda tun ina ga ina samaru kamar gidanmu da a samaru gidan kakana yana ɗaya daga cikin tun ana buga shi live ma ake buga wakar tun ana bugawa live da ganga ana recording live so a gidanmu gidan cikin gidajen kakana gida ɗaya anan aka fara yin studio ana aka fara yin studio a samun Zaria so ina zuwa tun ina karami idan mun je irin gidan ana duba gida ko na zalle ga ga suna ta yi tun lokacin ma kristoci ne sai dai wasu hausa samu tsararuwa ka sun dinga kallo ga suna ta waka da sauransu kawai tun a time din dai ina kallon abin yana ban sha'awa
to tunda baka da ubangida wasu irin hanya kake bi domin kaga cewa kai rubuta waka ka rera waka kuma ka hawa studio kai wakan nan ba tare da ka samu matsala ba
eh to gaskiya waka dai a da nayi zaman yi mata rubutu amma yanzu wasu lokuta gaskiya ina da wani dadi ne ban rubuta waka ba kawai abin da nasan ina yi idan na samu kidan mai dadi zan iya saurara abin da yazo kana in ta lissafi in yi shi in ban in naji na dan tsaya in bari in dawo kan kidan zuwa wani lokaci waka da zan mai ta sai na gama ta gaba da sai in share ta in ji wata mun ba in kara dawo kan kidan in wani sabon waka akan sa so haka gaskiya nake yin waƙoƙi na yanzu
ba tare da ka rubuta
yawa amma akwai kuma abin da zai zo na dole sai kai rubutu saboda kana buƙatar wani sako ne wanda baka buƙatar kuskure a cikin sa ko kada
to wani waka ka fara rerawa
kai gaskiya ni da wakan sarauta na fara shekarun baya da dama mutane sun san ni mawakin sarauta ne dan lokacin wanda suke cewa autan Nazira wanda gaba na zo na dawo auta waziri saboda yanayin abubuwa da sauransu gaskiya kudin ina ga wakar sarauta na fara yi da dadewa
to a wakan soyayya wanne ka fara da shi
kan suwa da dadewa ai nayi wasu kawai dai yanzu ne da mutane suka karbi wakokin soyayyan so kuma alhamdulillah ana ta ba su back to back za kuma ci gaba da wasu
to kana dai da wakoki da dama da suka yi fice sai ka rera mana guda daga ciki
ki sani komai ni san ni sabaza nan barkin ba bazanna dauki watan ki in ijiye ta daki ba dan ba da sunan ta na gina wannan sashin ba
kwado da mukulle na binki kamar baki bude ba ban ji na kyarar ki ko na daƙiƙa ba na san soyayyar mutane ba za ku ta goge ba ke ce aljanna ta
to haka yake wasu sauraro da fatan kuna jin dadi kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke tare da mawaki Auta Waziri to akwai wakokin ka da dama wanda suka yi fice a yau in ka fita ko titi ko cikin mota ko kan anguwa kaga aka sa wakan kaya kake ji
to alhamdulillah mutum zai ji dadi mana yana dadi irin ga mutane suna appreciate abinda kai yana kara ma kwarin gwiwar cewa ya ka ci gaba da yi tunda mutane suna bukata so kuma dama kullun shi mawaki a koda yaushe burin sa idan ya kawo wani sako mutane su gamsu da wannan sakon sa amsa. So yana da dadi gaskiya. Nakan ji farin ciki kuma nakan Allah.
To wasu irin kalubale ka fuskanta a cikin sana'ar?
Gaskiya dai kowa da irin kalubalen da yake fuskanta. So amma ni I don't think kawai abin da na sani ni da abin da nake yi ina focusin ne akan abin da nake yi. Kuma dama already ni ba wai koda yaushe irin mai shiga irin cikin mutane irin koda yaushe din nan bane. So akwai abubuwan da bana sa kaina a ciki. Da abin da bana ciki bana sa kaina a ciki. Abin da nake ciki zan tsaya in yi shi, in zan yi shi zan yi shi ne kai tsaye, zan yi shi ne yadda nake so in yi shi. So yawanci wasu kalubale na wasu abubuwa gaskiya ba zan iya cewa wai ga da sauki dai gaskiya alhamdulillah.
To wasu waƙoƙi ka fi shahara bayan na sarauta?
Waƙoƙin soyayya.
Waƙoƙin soyayya ta yanzu a sake. To yanzu a sake rera mana wani waƙar ta soyayya.
Ina kewa, ina kewar masoyiya. Ina kewa, ina kewar aminiya.
Ina kewa, ina kewar aminiya. Abokiyar shawara, ke ce kin dara, kin san in ba da kewa sai in hakura, ki bani yar dama.
To haka yake masu sauraro, to yanzu akwai nasarori da dama da dan adam yake samu sakamakon sana'ar da yake yi. Wani irin nasara ka samu kan wannan harka?
Alhamdulillah gaskiya nasarori suna da yawa wanda bamu da wanda zamu ce sai mu Allah godiya da muka ci mu sha kuma akan bukaci a gamu a guri. So kuma ana nuna mana kauna muna jin daɗi. Kuma rufin asiri da gwargwado alhamdulillah da abin da zai dan adam yake bukata zai na rayuwarsa daidai gwargwado mun samu mun kuma gode wa Allah. So gaskiya ba abin da za mu ce sai mu Allah godiya kawai.
To wani irin kira da fata za ka yi wa ƴan uwanka matasa wanda su ma suke da sha'awar wannan harka ta waka masu tasowa kenan?
Eh gaskiya shawara da zan iya ba su shine kawai idan kana yin abu ka dage akan abin da kake yi. Ka focus na kan abin da kake yi, ka mai da hankali wurin yin abu mai inganci koda ba a san ka ba wata ran za a san ka. Saboda ingancin abun idan Allah ya kawo lokaci zaka dade kana yi saboda kwakwalwarka ta riga ta sabu da yin abu mai kyau.
To a ƙarshe wani waka zaka kulle mana shirin da shi?
Waƙar ke nake gani na ji na gani zan baki lokaci na tunda kin ka nuna kauna dare da rana.
Magana suka ce laifin daɗi ƙarewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Ruqayyah Bashir ke muku fatan alkhairi har kullum. Peace salam.
To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar mu Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.
Somebody